sallon daga muka zuwa madina wanda kuma shine yammacin 26 ga watan 8 shekara ta 2000 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam yo kuma darasin da zamu yi shine darasi na 87 haka ne darasi na 87 idan ba manta ba matakin magana da muka karanta a wancan lokaci muna magana akan babu ishirin da sai har zuwa karshen babu kusa muka ce ko kan al'amura da ya kamata mu dan ciccika su dan su bi bayan wancan babu wanda suke da alaka da shi babu musamman dai ɗaya daga cikin su shine magana akan azumi da muka karanta a cikin wancan hadisi to anan muna ko dan hadisi da suke da alaka da wannan wanda sai zan ƙara fama da su mallan ya musu matakin magana da cewa jawazul azli ina nufin kafin mu buɗe bulughul maram din mu ويجوز له أن يعزل عنها ما يا ألت جمتم لوك سنك سنتر يا لنساي أزل جمتم أن ديك سنية طار حيوة أبن نفي ينا جنس ورنكد ما تسمت وكدونا بيو يا إن دكومتنا بجاليل لسكي شاير ينا كان تسامه تن حيوة فكان ونن حيوة زوا وتك أئر ونن يني يا ألت أزل وفيه أحاديث cikin bayanin wannan halattun akwai hadisai da ke nuna haka al'awwalu an jabir radiyallahu anhu qala kunna na'zilu wal qur'anu yanzil wannan in ba manta mun karanta makamancin sa jabir dan abdullahi yace mun kasance muna yin azalu al halin qur'ani ko yana sauka ba tare da ya hana ba wani riwayatin kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance muna yin azalu a lokacin rayuwar annabi fa balaga zalika nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa lam yanhana labarin haka yake ga annabi cewa ga waɗansu daga cikin sahabbai fa suna yin azalu dan jin tsoron kada matan su samu juna biyu ko kuma dan jin tsoron koyayyin da suka yi sadaka da su kar su haihu ga su suna yin azalu labari yake ga annabi tare da haka jabiri ce annabi bai hana ba ace inda abin da halatta muku lalle annabi bazai shiro ki ne ba wannan hadisin farko kenan asani hadisi na biyu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi fa qala yace inna li walidatan ina da jariya wa ana a'zilu anha nikan yi mata azal lokacin kusantarta wa ana uridu ma yuridu ar-rajul ina san duk abin da namiji ke so wurin ta وان اليهود زعموا ان الموعوده الصغرى الاذن يهود كما سنتي وهي اذن نن موعوده في كرما منتي موعوده شيء ne binne da dare da mutanen jahiliya ke yi sai yahudu suka ce azal da kuke yi yayi kamance ce ne ya da mutanen jahiliya suke binne yaya da ran illa iyaka wannan mauuda ce karama kamar binnewa ce kar karama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه لم تستطيع ان تصرفه يتي يهود كان قريه تيكي اندا الله يا سو يا هلتي جاريرن ده wannan dugon kwayar manin naka ai baka isaka fitar ka zubar da shi waje ba dole sai wani bangare yake cikin mahaifar ita wannan matar in dai Allah ya kaddara to ai kaddara kan ta riga fata الثالث حديث نأكو عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا يتي يا من ذن الله منا دوتكو ينجا أجدمو إتسي كي من هدما أيكش أيكشي بصولن وثانيتنا إتسي كما تكي شاير منا دا توكرمو تكي شاير دا لنبوكو تكي شاير دا توكا وأنا أقوف عليها yace wani lokaci kuma nikan kusance ta wa ana akrahu an tahmil kuma ni bana son ta dauki juna biyu fa kala sai yace izal anha in kita kaga nan gurin manzo Allah ya faɗa da kansa a can duk labarin ne yake ka masa amma anan mutum ne ya zo faɗa masa ga ku yan gata ga abin da nake bukata amma bana son ta yi sai manzo Allah ya ce izal anha in kita in kaga dan haka yi azumi bana fa inna musa yati ha ma kuddira laha duk azumin da zaka yi dai abin da aka kaddara za ka samu na rabu na dace za ka samu ba da iya فلبث الرجل ثم اتى وانا متو سي دان تفي har kwana biyu shiru ba tare da manzon Allah ba ko bai saki daga magana ba thumma atahu sannan yazo fa kala yace innal jariyata kad habalat manzon Allah ko yallan dan fata yake fa kala sai manzon Allah ce kad akhbartuka annahu sayatiha ma qudira la yace ba na fada maka ba ai da ba na ce da kai abinda aka kaddara za ta samu kan sai ta samu azalu ba zai hana ba haka dukkan wani tsari ba zai hana ba inda Allah ya kaddara za a yi sosai abin yayi kunga duk ya kawo hadisai waɗanda suke magana akan azalu hadisai ne guda uku waɗansu mun karanta su a can waɗansu sai zuwa hadisi kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu ba wanda take cewa akai hadisin farko dai da muka karanta yana cikin Bukhari yana cikin Muslim yana cikin Nasa'i yana cikin Tirmidhi da sauransu hadisi na biyu da muka karanta Imam Nasa'i ya rawaito da Abu Dawud da Imam Tahawi fil Muskil Muskil al Athar kenan da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad fil Musnad kuma hadisin musnadin sa sahihi ne hadisi na uku da muka karanta haka shi ba hadisi ne wato wanda ke ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Zaki da yake da Imam Ahmad kaga ne duk ba ta cewa kan wannan sai kuma yace al aula tarkul azl amma mafi kyau mafi dacewa shine karkai azal ya halaka amma barin su shi yafi yin sa al aula tarkul azl saboda me umurin saboda wannan sa al'amura al awwal da farko anna fihi idkhal darar ala al mar'ati lima fihi min tafwit lazzatiha yin azal sunnan akwai illa a ciki illa da yake ciki shine haramta wa matar jin dadin kasancewar ka tare da ita fa in wafaqta alayhi fa hiya baya in har ka yadda da wannan illa da take ciki to kuma akwai wani abu wanda shine na biyu an yufawita ba'da maqasidin nika shine kuma wato ainihin rashin ko wato mutum zai rusa ɗaya daga cikin manufofin yin aure wa hiya taksiru nasli ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam don manufar yin aure shine a yawaita a haɓaka a bunƙasa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kuma kana azalu yin azalin ka ya zanto kamar rage wani adadi na population din al'ummar manzon Allah wato abin naka ya saba ɗaya daga cikin manufofin yin aure domin daga cikin manufofin yin aure akwai haihuwa ina fatan kun fahimtar kyau kaga na farko ita ka cutar da matar domin lokacin da kai ka tashi inzali ka fitar da gaban ka waje ka zubar daɗin da ya kamata ta ji na kusantar ka shikenan kuma ka rasar mata da shikenan a nan gurin akwai cutarwa wanda ke da ba ta yadda da wannan cutarwa ba na biyu kuma kana yin wani abin da ke kishiyar manufar yin aure shine domin manufar yin aure shine ɗaya daga cikin manufofin a samu mai haihuwa kai kuma kaki ko kuma kunji kai da matar manzon Allah ko yake tazawwajul wajuda alwulud fa inni mukatirun bikum al-umma ko auri matan da take son ku kuma wanda take mai haihuwa za a gane mutum yawan haihuwa in fata da aure an ga ta haihu da yawa ko kuma an ga danyen gidan su irin haihuwa ne kila ita ce ta tara a daki kila ita ce ta goma a dakin mahaifiyarta kaga lalle wannan irin haihuwa ne ko baban yana da yaya wajen 20 lalle yana sa ran wannan dangin haihuwa ne ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوعد الخفي سيما ان الله يكمنته ان اذن له سوى شيء الوعد الخفي كما ربنا يواتي كويا بات ظاهري با حين سالوه عن الاذن لوكسن ده سكه مثلا تنبيه game da azl فقال ذلك الوعد الخفي ولهذا اشار صلى الله عليه واله وسلم ذاك من ان الله اشاره الى ان الاولاد تركه في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه yana da cewa abu mafi dacewa shine dai kar ai azal din kamar da yake cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da gabata kala kuma yace zikr al-azal inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kala wa lam yaf'al zalika ahadukum wa lima yaf'al zalika ahadukum an ga wajen manzo Allah ka wasu sai gumin wadan su fa daga cikin sahabbai suka yi azal sai manzo Allah sai yace me yasa wadan su suke haka ne bai sai ba kalku aikata sai yace me yasa suke yi ne wai a cikin cewa me yasa suke yi akwai tsawatarwa amma kuma tsawatarwa ba ta kai haramci ba don da ta kai haramci sai ce kar wanda ya kare to bai sai haka ba ina ba kuna fahimtar fiqhin hadisi sai ce fa innahu laysat nafsun makhluqatun illa Allah khaliquha ai babu wata rai wanda aka kaddara mata halitta fa sai Allah ya halitta ta wa fi riwayatin fa qala wa innakum lataf'aluna wa innakum lataf'aluna wa innakum lataf'aluna hasu uku annabi sai lalle ku kuna yin azal kuna yin azal kuna yin azal kuna yin azal saboda ne ma min nasabatin ka'inatin ila yawmil qiyamati illa hiya ka'ina ba ko dole da Allah ya kaddara za ta faru a tashin kiyama nan face dole sai ta faru da haka dai idan muka rubuto dana hadisi za mu fita da sakamako kamar haka eh yin azalu halal amma barin su ya fayin sa me yasa aka ce barin su ya fayin sa da ko a cikin yin sadan akwai alal aqalli illoli guda biyu illa ta farko matar kai mata hasarin jin dadin kasancewarta tare da kai illa ta biyu kuma shine wato ainihin ka zama kishiyar ɗaya daga cikin manufofin aure domin ɗaya daga cikin manufofin aure shine a samu haihuwa a samu zuriya ta gaske a samu zuriya saliha kuma baka sani ba in kana da ƴaƴa goma kace sun ishe ka mai yi wani fiya ɗayan da zaka samu shi kaɗai ne waladun salihun ya dabu laka ba da motika sai kaki goma rairar ba zan surka ba mutuwarka kaga amutun yayi shi ne kenan abinda Allah ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a cikin ƴaƴanku ba ku san wanne ne zai yi muku alkhairi ba wanda kuka haifa yake da rai har yi girma yanzu ko kuma wanda za a haifa nan da watan gobe ba ku sani ba matake ko namiji ba ku sani ba a sai kenan ya kamata ka samu ƴaƴan da yawa kadara sun zama na gari hasara kai yanzu kana da biyar kana da shida kana da bakwai duk sun zama da yake ta Allah ai wannan ma ya ishe ni ba komai ba sai na kara ba ai wannan ma dai Allah ya sa musu albarka to idan Allah ya kaddara zaka samu na takwas kuma shi ma ya kara zama na gari dan Allah hasara ka kuci gaban kai to me yasa baka san wannan ci gaban wa alaikum assalam amma ba yanzu ba sai anjima ai mun kaje cikin littafin ba wallahi da zaku ce assalamu alaikum zaku yi tambaya yanzu ka ni dai duk so nake in kara samu na wannan babu saboda wannan babin muna yin kurakure da yawa a ciki ina nufin ma'aurata gaba ɗayan mu mazaje da matan mu mukan yi kurakure a ciki wajen mu'amalar da ya kamata anan wani littafin ne daban wani malami ya yi wata matashiyar magana yace hubbun nabawiyyun wa muda'abatun min nau'in tariq wato wani salon soyayya irin na annabi tsakanin su da matansa wa muda'abatun min nau'in tariq wani wargi da mace wani mai sabon salo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne duk ingantattu qalat aisha tace kuntu ashrabu wa ana ha'idun min ila'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ina cikin kwalikin haila nikan zo in dauki kofin da annabi ke shan ruwa in sha bayan na sha fa yada'u fahu ala mawdi'i fiyya sai zo in dauki kofin ragowar ruwan sai tsora bakin sa daidai inda na tsora nawa yake fayashrabu sai ya sha wa ata'arraqu al-ard na kasance nikan gwagwayi kashi ko in tsotsi kashi in ajiye wa ana haƙin kuma cikin kwanakin haila fa thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan sai miƙa annabi ce kuma kai ma zaka daddana fayada'u fahu ala mawdi'i sai manzo Allah ya karba sai ce eh zan dana sai ya gwagwayi inda ta gwagwaya haka kuke ya gida wannan hadisi ba musulun bai roto shi wa haka ake so ka yi karka ta ya manyanta yau ne amanyanta ka yi hadisi na gaba idza akala ahadukum ta'aman fala yamsaha yadahu manzo Allah ce dayan ku idan ya ci abinci kar ya goge hannunka da wani irin takardan nan saboda kai dan binni ne kar ku goge hannunka da wata takarda ko da wani tawayi ko da wani abu a'a hatta yal'aqaha ya tsude hannun da kansa aw yul'iqaha ko ya sa mata ta tsude masa ya sa mata abin wannan hadisi shi ma musulmi ya rawaito shi mutum a gidansa ba sai ya sake ba in za ku wannan dukiyar dama ya lafi su ba su yi bacci da wuri ko ba su ko ku aike su makwabta karkata ya gidan da yara da yawa ba sai aike su makwabta ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito ya sake matashiyar magana ce muda'abatu zawja bi tarkhim mithliha manzon Allah yakan yi wargi da iyalinsa a tayin tarhim din suna abinda ake nufi da tarhim a cikin babin nahwu na suna shine a ambaci sunanka ba tare da harafin karfe ba misali ba sunana ba Ja'far to sai ka ce ya Ja'afu kaga ka shafe me ra'un dan da take karfe an gane ku mutum sunansa Isma'il sai ka ce ya Isma'il ba tare da ka kara salamun din ba wannan shine ake kira tarhim to annabi yakan yi haka tsakanin shi da matansa idan ya sake kiran matarsa a yi sai ce ya Aisha sallallahu alaihi wa sallam wai kuma ka sa'a bin gaske ne fa sosai da ya ce ya Aisha ta wayo sai ya ce haza Jibril yuqri'uki salam da mala'ika Jibril nan ya sai a gaishe shi qalat Aisha sai Aisha ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma a gaishe shi a sai amincin Allah da rahmatu su tabbata gare shi wa huwa yara ma la ara aisha ta ce shi annabi yana ganin abin da ban gani ba lokacin da kita ga jibril na gaishe ki shi ya ga jibril amma ni ban gani wannan hadisin fa da bukhari da muslim duk sun rawaito shi muttafaqun alaihi eh ya aisha muttafaqun alaihi maje wanda zasu tsaya akan sawa ba da abin ya kare ba ko kuma da abin nan rafa wuta ne muda'abatu zauja kullu sai manzo Allah sai kullu sai in laysa lahu min zikrillahi lahun wala la'ibun illa an yakuna arba'a dukkan wani abin da babu ambaton Allah ciki ya zama wargi ya zama firme sai fa in sai daga cikin ababai guda hudu ne ɗaya daga cikin su muda'abatu rajulin ra'atahu mutun yayi wargi ko yayi wasa da matarsa na biyu wa ta'dibur rajuli farasahu mutum yi wasa da dokinsa na uku wa makiyar rajuli bai na zarabai ne ka fita kilisa ka yi sukuwa da doki wannan ana san haka don yana cikin iska idadi na jihadi Allah kuwa yake wa idola ummata fatun min kuwatin wa min ribatul khayr na uku shine wa makiyar rajuli bai na zarabai ne mutum ya rinka kai kawo tsakanin sanduna guda biyu da aka kafa kamar ku tsere kai da wani da kun kafa sanda a nan ita ce alamar inda za ku fara tseren zuwa san gurin ko kun kai da ka kafa sanda a nan gurin ka kafa wata sandesa kana son ka auna tafiyar da zaka yi daga nan zuwa can sau nawa zaka je ka dawo wannan ya halatta wa talimur rajuli as-sibaha ko mutum ya koyi ninka ya a cikin ruwa shi ma yana da amfani idan jihadi ya zo wata nasara mutum ya iya ninka ya iya hawan doki ya iya hawan rakumi duk ina da kyau don mu iya wannan mutum kuma ya iya harbi na kuli da buka duk ina da kyau mu iya wannan mutum ya iya harbin bindiga duk wannan ana so musulmi ya iya saboda duk ina cikin abin da Allah ya ce wa iddu da ummata fatu min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharin min dunihim la ya'lamuna to wannan budu suna da yawa kawai na dai take ta mana kan waɗannan dan mu sani na karfi da zan yi magana akan sa kafin mu shiga bulugul maram din shine abin da ya tafi su mata din ana son mace ta zanto mai hakuri ko da mijinta ya shiga cikin halin kakalikai nukan faɗa haka wani lokaci miji yakan samu kansa cikin talauci don da je da shekarun zai ba haka ake ba sai babu ta zo shikenan sai mace ta canja masa ba ta isa na cewa da fa an ji daɗi to ana son mace ta yi hakuri da rashin halin mijinta ina nufin rashin wadatar dukiyarsa an aishata innaha qalat ko annaha qalat li urwa aisha take faɗa wa ɗanyarsa shine Urwa ibn Zubayr shi Urwa din dan Asma'u tace yabn akhi inna kunna nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahrayn tace wallahi mukan ga wani watan yazo wani watan ya sake zuwa watanni guda biyu ko uku wa ma uqidat fi abiyat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an hura wuta a gidan manzon Allah ba saboda rashin hali saboda rashin akwai fakultu Urwa ya ce ya kalatu ma kana aituku to tunda ba hura wuta ba ba a girka tukunya ba a me kuke rayuwa kala sai ta ce al-aswada ne at-tamr wal ma ba mu da komai sai abu guda biyu ruwa da dabino shi za a ci a sha yanzu ko za a yi hakuri dan Allah a ci a sha za ki iya hakuri a ci a sha sati ɗaya ana cin ruwa da dabino amma ga Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda tabbata ira aljanna dan dukkan matan gidan annabi yan aljanna za su yi ga aljanna tare da mijinsu ga irin gatan da suke da shi ba miji irin nasa a duniya ba uba irin nasa shine sayyidina Abu Bakar Siddiq amma tare da haka ai wata biyu ba dora tukunya ba kuma ai hakuri dan haka in dai miji ba ya da shi ne ba malawuci bane ba tsoro yake ba to sai ai hakuri tace illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranu min al-ansar manzon Allah yana da makwabta cikin mutanen Madina lahum mala'ik suna da kyautuka suna da yawan kyauta وكانوا يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقينا منائه كو dai kace hoyo ta ko kuma suna da tumaki ko awaki to idan tumakin nan nasu kullum sai su tsatso nono sai su aiko aiko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma rakuma ko dukkan wata dabba da take da Aisha tace ma tabi'a alu muhammadin min khubz sha'ir yawmayn mutatabi'ain hatta qubza iyalan gidan annabi ba su taba koshi da abincin da aka yi da sha'ir so har kwana biyu a jere ba har Allah ka kurayar annabi to dukkan waɗannan suna nan da yawa wanda galibi yanzu za ga abin da yake cin karo da rayuwar aure shi ne in miji yana da shi jiya yanzu ba ya da shi kuma sai a yi rigima wani lokacin ma in yana da shi ɗin dai in dai ya zanto ba wai rasa ya yi gaba ɗaya ba raguwa ya yi a kan abin da ake da shi jiya nan ma sai a yi rigima shi asalin arziki daga Allah yake kuma arziki abin da ake kira da suna arziki shine kar a nema wanda za a ci a rasa ko da ku ba daɗi ba dai a nema an rasa ba a nema a rasa shine tashin hankali amma a nema za a ci a ci wannan ko da ba nama wannan ko da ba mai babu laifi kada ki ce dole sai kin buɗe langar ki ta tuwo ta miya kin ga kin gyara dan kwalin ki a ciki saboda mai wannan kuma kin mace kanki ne magana lafiya ba ko yace a cikin ya kai Allah kullum ake kwana da dawa to Allah bai fahimtar da irin waɗannan hadisi din na karanto mana sune dan su zanto ciko na wancan babu da ma karanta na ikratin da sai ubangiji ta'ala ya ba mu iko dan santar su mu sa su a cikin ayyukan mu dan mu gyara wani bangare na rayuwar mu babu sadaki sabon babin da za mu tashi a kan sai yana magana ne a kan sadaki shi sadaki an sa masa suna as-sadaq wanda daga kalmar as-sidqu ne saboda me li ish'arihi bi sidqi ragabati az-zawji fi az-zawja dan bayar da shi yana nuna lallai cewa da wani yana son wanta daga cikin ki ba ƙarya yake ba dai dai ki bayarwa to soyayya ta zo mai kenan ta zama ƙarya shi sa aka sa sadaki suna sadaki yana da sunaye daban-daban ko kace as-sadaq ko kace al-mahar ko kace ni'la ko kace al-ajr ko kace ala'iq ko kace kaza wajen suna guda takwas gare shi an Anas radi Allahu anhu wa al-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu a'taqa safiyata wa ja'ala ithqaha sadaqaha muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kare yadda a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya annahu a'ataka safiya manzon Allah din ya yantar da safiya bintu huyayyi bin akhtab ya yantar da ita wa ja'ala itqaha sadaqaha ya mayar da yancin da ya bata shine sadakinta ma'ana ya aure ta kenan ita safiya yar gidan huyayyi ibn akhtab Huyayyi ibn Akhtab babban Yahudi ne tana garin Khaybar mijinta shine Kinana ibn Abi al-Haqiq to wannan Kinana din babban Yahudi shine mijinta lokacin da aka yakin Khaybar sai aka kashe da aka ci garin da yaki sai aka kama mata da kuma yara suka zanto fursunonin yaki to da aka zo rabo sai ta fada hannun Dihya ibn Khalifa al-Kalbi dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa ya zo da dama mala'ika Jibril ka zo min a siffar dan Adam musamman a siffar Dihya ibn Khalifa al-Kalbi mutum ne kyakkyawa Allah ya masa kyan halitta to sai ta fada hannunsa da manzon Allah ya ji labarin ai yar manyan mutane sai yar shugaban Yahudawan ke mijinta ma babban mutum ne sai manzon Allah ya so ta dawo karkashinsa saboda wata hikima ta da'awa saboda siyasa ta da'awa to sai ya canjawa wato shi wancan Dihya ibn Khalifa da waɗansu bayan shi kuma ya karɓe ita wato Safiya lokacin da ya karɓe ta tana karkashin sa kenan yanzu ita ce baiwa sai ya ce mata inda za ki yadda sai in yantar da kiyan aure ki ya zanto yancin shi ne sadaki sai ta amince hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta danginta sai su samu sauƙin al'amari in dai sun san tana hannun annabi ta san ba za ta shiga ta ba za ta shawa da ba wannan ta sa da yawa ku daga cikin danginta suka musulunta. Manzon Allah ya aure ta ita Safiya ya sanya sadakinta shine abin auren muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka ruwaito an yi lamba daga kasa qala ibn al-qayyim ba'da an saqa bi sanadi abi daud ibn al-qayyim ba wannan lambar wace ta kasance kenan ko ta biyu til isaba ya zo cikin littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba littafi ne na Ibn Hajar al-Asqalani wanda ya kunshi bayanin tarihan sahabbai ya jira ta sa kan huruful mu'jam duk wanda sunansa ya fara da a sannan wanda sunansa ya fara da ba a ba ta har zuwa ka ya dauki sabai mazansu da matansu ke tarjama yake kanat safiyatu bintu huyayyi bin akhtab sayyida khaybar tahta sallam ibn miskan thumma khallafa alaiha kinana ibn abi al-haqiq ita safiya din nan yar gidan huyayyi bin akhtab wanda shine shugaban garin khaybar ta kasance tahta sallam ibn miskan tana karkashin auren mutumin da ake kira sallam ibn miskan ثم خلف عليها كنانة daga baya da ya rabu da ita sai Kinana kuma Ibn Abi al-Haqiq ya aure ta fa kuti li Kinana fi yawm Khaybar ah kace shi Kinana ranan da aka yi yakin Khaybar fa tarat ma as-sabi sai ta zanto tana cikin fursunonin yaki fa aka zaha Dihya ibn Khalifa sai Dihya ibn Khalifa ya karbe ta ta bada cikin rabanta fa ta'adaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ne ba dawo maka da ita fa ataqaha wa tazawwajaha sai kan ta ta ya aure ta me wannan yake zana mana shi wannan hadisin mai yake zana mana a sai a iyan sadaki da abin da ake kira almanafi ko ba sai da dukiya ba dan akwai malaman da suke ganin ba a yin sadaki sai da kudi dinari da dinari ko azuffa da azuffa duk abin da ke kudi ne shi ake sadaki amma abinda ba kuɗi ba kamar amfani, je ka noma mun gona ta, in ka gama ka zo in ba yata, shine sadakin noman da zaka yi. Misali kai kafinta ne, abinda nake so sadaki na shine kai mata gado, kai mata katifa, kai kaza kai kaza, sune sadakin ka, ba sai ka bayar da komai ba. Kaga wannan ne kuɗi ka bayar manafi. Ba kuma malaman da suke ganin ba a yin sadaki da manafi, amma kaga wannan hadisin ya nuna ana yin sadaki da me, da manafi. Kuma kan wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal suka tafi tare da manya digadigai cikin malaman sunna, amma waɗanda suka saba hadisin sun suna da tawilin da suke, sukan ce wannan wai kususiyar annabi, wanda a gaskiya ba kususiyar annabi bace ba. Wa an abi salama bin abdurrahman radiyallahu anhu annahu qal sa'altu aisha radiyallahu anha كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه. رواه مسلم. Wannan hadisi an karbo daga Abu Salma ibn Abdurrahman, Abdurrahman din kuma shine Abdurrahman ibn Auf, annahu qala yati sa'altu Aisha, shi Abu Salma din da shi ba sahabi bane ba, tabi'i ne, baban sa dai sahabi, yace na tambayi Aisha Allah ta kare ta gare ta, kam kana sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nawa ne sadaqin annabi ya kasance idan annabi zai aure nawa yake ba da sadaqi? Qalat Aisha ta ce kana sadaquhu li azwajihi, annabi ya kasance sadakin da yake biya wa matansa 12 ta uqiyya, yana bayar da uqiyya 12 ne wa nasyan da kuma rabin uqiyya. Qala sai ta ce atadri man nash, ka san me ake kira da annashu? Qala sai ta ce qultu la sanati abun sari ba. Qala sai ta ce nisfu uqiyya, wato nisfu uqiyya ko wato uqiyya da dirhami 40 so 12 da kuma rabin 40, ba a kiran ba kenan, an gane ku? Idan ka haɗa lissafin 40 so 12 ga rabin 40 shine 20, shine Aisha ta haɗa maka su ta ce fatilka 500 dirham, wanda ya zama dirhami nawa kenan? Dirhami 500. Dirhami 500, wanda kowane dirhami 200 dama shi ke kawo lissafin zakka. Lissafin zakka bana nawa ne? 70? 90 dai da wani abu ko? Zai kai 90. Muqaddara 90 ne. Mukaddara 90 ne, wato kaga kenan zai zama 200 har so 2, 90 da 90 ba 180 ba, 180 naira 180 ga kuma mai ga 40, ya zama nawa kenan? 220. To wannan shine sarakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato idan an kwatanta kenan haka zai zama 200 da wani abu. Amma banda wannan ma ko wanda ya aura da kudin da sun faka yawa, ko da ke ba sai biya sadakin ba, wani sarki ne ya biya masa, ita ce Ummu Habiba ko a aure ta da sadaki nawa? Ga dirhami 400, dinari 400, haka aka haɗa. Idan ka haɗa kudin wajen miliyan wani abu ne, miliyan 2 da wani abu, amma wannan sai suka ce ai ba annabi ne ya biya ba, da shi biya kila ba zai ba da haka da yawa ba sallallahu alaihi wasallam. Amma dai ga shi abin da aka ce annabi yana biyawa matansa sadaki. Fadin Aisha cewa annabi ya biya matan sadakinsa uqiyya 12 da rabin uqiyya, wannan nazaran lil ghalib ne, ba wai dukkan matansa ba, mafiya yawan su haka ya biya. In ba haka ba, a akwai wanda aka daura auren ba da ya biya sadaki ba, ita cewa Zainab bint Jahsh, Allah ne daura auren da kansa. Falamma qada Zaid minha wataran zawwajnaka likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyahim idza qadam minhunna watara wa kana amru llahi maf'ula. Ga kuma wanda ya yi wannan, ita ce Ummu Habiba wanda sarkin Habasha ya biya. Ga kuma wanda bai kai wannan ba, ita ce Ummu Khadija, ita kan bai kai wannan ba. Ga kuma wanda ita sadakin ta ne ya zama abin da ita ce Safiya wanda hadisin ta ya gabata. To sauran da suka rage su ne Aisha take ne, da take azwaji ita ta tana nufin mafiya yawan su, amma ba wai kowanne ba da shi. Ina fatan kun fahimta. Dan karo ne kawo wannan hadisin, ita ya tunkar da wannan, ba tun karo da juna. Hiya tu'abbir amma huwa al-aghlab, ta fada abin da shine mafi rinjaye. To kaga annabi gurin kuma na nuna yin sadaki da kudi din kenan, tunda gaji annabi yayin sadaki da dirhami kaza, dirhami 500. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala lamma tazawwaja Ali Fatimata qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'tiha dai'a, lokacin da Aliyu ya aure Fatima sai manzo Allah ka bata wani abu wannan sadaki. Kala sai ce ma indi sai un ai ba ni da komai. Kala sai ce fa aina dirukal hutamiya. Ina filkin yakin katin nan da aka samu daga cikin kabilar Bani Hurma ba. Shine wani dangi ne daga cikin dangin Larabawa, Hutama ibn Muharib. Kabila ce mai zaman kanta wanda sun shahara wajen iya kera sulke na yaki. An daura aure aka cewa Aliyu ka yi sadaki ce ba ni da komai. Manzo Allah ce ina sai na wannan sulken da aka kawo mata mana. رواه أبو داود والنسائي وصححه الهيثم. ما لا يعلم بذلك سيتي هطمة إن النسبة إلى بطن من عبد القيس يقال له هطمة ابن مهارب كانوا يعملون الدروع وتدنقل تكتي زوى غواني ينكي لبسكين كبيرة بنو عبد القيس وانا أنا يكلم شو هطمة ابن مهارب سين ببنكا كان كبيرة كانوا يعملون الدروع متنين سك شغلتا ولن أي وزن كير سلكين أي الدروع جمعين الدر كم فإنتا wannan hadisin da ya kacin bai na dai in samu masa menene matsayinsa ubangiji ta Allah bai sa na dace ba duk ya binciken da nayi wajen kwana hudu ko biyar wa ana amr bin sha'ib an abihi an jaddihi radiyallahu anhuma qala qala rasul inda ya inganta ba abin da yake nufi bai tafar da abin da na bayar suka tabbatar ba wato shine asadaku bi madha bil manafi ko kuma da abin da yake duk da asadaku bi kulli shay'in lahu qima da duk wani abu mai kima ko da ko ba kudi bane ba dan dir ba kudi bane ba وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله يأتي أي ممرأة نكهت على صداك دكا ما تبدأك أولد إتقوتي أولي بسك صداكي أو حباء كو شوتا أبنى كنفي دي حباء شوتا دا من يمن أولي زيبه ودينج ما تر كمر جيسو وقواد أبا كمر أنجيز الشيء قنن تسوركو يبا أن نرى قريبا وانتن نرى همسن kun gane da kyau aw'idatin ko dukkan wani alkawali ida ba tare da shadda akan dalilin ba ida ko dukkan wani alkawali da ya mata cewa da yadda nake neman ki da auren nan yana daga cikin abin da na miki alkawali insha Allah in dai kin amince da ni zaki samu kaza zan baki kaza zan yi miki kaza zan baki kujeran haji wata rana zamu je umara tare ko zamu je ma Makka ma a can ma zamu yi watan angonci gaba daya duk abin da miki ya bai mace na nau'i guda uku ne in masu daki ko kyautar da zai bai dangin ta ko wani alkawali kabla ismatin nikahi ya bayar ne kafin a riga a daura aure fa huwa laha to wannan abin ya zama nata wama kana ba'da ismatin nikahi abinda ko bai bayar ba sai an riga an kammala daura aure fa huwa liman udhiyahu to wannan abin na wanda aka bawa ne abin nufi yanzu idan kana neman aure a gida da kaje ka ga yadda iyayenta sai ka ba baban naira 1000 ko ka ga yadda uwar ka ba ta naira 500 to shi uban bai halatta shi wannan kudin ba sai da izinin iyar ita ma uwar bai halatta shi ba sai da izini duk da kai ka ce uwar ka ba amma saboda ka ba ta tsakanin da Allah in dai mabukaci kake so ba ka tsaya kan titi ba ai lalle kai ka bar ne saboda kai wakan ka sharar fage ai wai hausa suka ce ba kyauta bane a ba dan zawara ko ai uwar ta ake so ko ba ya san wannan tsakanin da Allah ko ba haka bane ba to dan haka kaga mutum yaje ga yadda iyayen yarinya ya ba su wani abu ko ya ga wanda ya ba shi wani abu ko ya ga kallon sa ya ba su wani abu da an je gida ta kwafi na ta ba ya halatta ta ci sai da izinin da wannan hadisin abin da yake nuna kenan in dai an bayar ne kafin daura aure amma bayan an gama aure sai ka zo da uwar sai kai mata kyautar 1,000 2,000 uban kai mata kyauta ko kai kaza ko kai kaza to wannan ya naki ne sai ya ci ba wani biya ne mai izini saboda lokacin aka riga ka samu wannan kyautar ta fi da lillahi ta bayan aure amma ta kafin aure din nan kai ba a zahiri take wannan kyauta lalle kai ne dan iyar dan haka wannan abin nata ku bari in kammala mana ai mu gama hadisin ba wama kana ba da ismatin nikahi fa huwa liman utihu abinda aka bayar bayan an riga an kulla aure to ya tabbata ga wanda aka baiwa ba nata bane ba kenan wa ahaqqu ma ukrima ar-rajulu alayhi ibnatuhu aw ukhtuhu ai abinda ya fi cancanta a girmama mutum da shi ne a girmama shi saboda yarsa ko a girmama shi saboda yar uwarsa ma'ana duk wanda aka zo kyauta dan ana auren yarsa ko aka ba shi kyauta dan ana auren kanwarsa ko yarsa wannan kyautar ta halata kuma shi ya karba kuma wannan abin zai ci ani an bari'a kuma ya cancanta ai haka din tunda dai kam ya kamata a girmama mutum saboda yarsa ko a girmama mutum saboda kanwarsa ko yar uwarsa da ake aure abinda hadisin ke nufi kenan rawahu ahmad wal arba'atu illa tirmidhi imam ahmad bin hanbal da malaman hadisi hudu abu daud tirmidhi na sahih sun rawaito in banda tirmidhi shi kadai bai rawaito shi ba malam yayi lamba da kasa yake al hiba'u ala tiyatu lil ghairi aw lil zawjah abinda ake nufi da al hiba kyauta da za a baiwa wani ko ita matar kudin zance kenan za idatul alamariha wanda wannan bai shafi sadaki ba
قال الخطابي أبو سليمان الخطابي يأتي وهذا معول على ما يشترطه الولي لنفسه في المهر وأنه فسيري أي تاويل إنسا دادن دا الولي شرطا تا كان سبند سديك. قال الثوري ومالك إمام مالك الإمام الثوري سكتي كله للمرأة دون الأبي وأن أبي دك لنسا ياتي أفما تربند أضم سيئن سامس إذن تاتي يسي. وقال آمد هو للأبي ولا يكون لديه من الأولياء amma shi ma mamari na ganin in an bai wa uba to wannan nashi ne ko da ya bata amince ba amma in ma aka ba ko kani to wannan na SN ne waruya anna Ali ibn al-Husayn zawwaja ibnatahu fashtarta li nafsihi mala arwayo cewa Ali ibn al-Husayn zai zama al-abidina wannan sune shi kasukan Ahlul Bait kenan shine shi kasukan Ahlul Bait da wayi yake zugafi yake cewa ma qala laqattu illa fi tashaffudihi laula tashaffud kana la abu na'am tun da yake bai taba cewa ba la a'a yace sai dai a cikin tariya ko da asado Allah ilaha illallah wato yana nufin yau kyauta da yake da yace tun da yake bai taba cewa ba la idan an ce ba ni illa fi tasahudi sai dai cikin tariya laula tasahudu kana la abu na abu in ba dan tariya ba to da duk ladin sunan ta na'am ga ma cikin tariya sai ladin sunan ta yubudi haya'an wa yubudu min amrin mahabbati Ali bin Husayn bin al-Abidin ya awarar da yarsa fashtarata li nafsihi malam sai shartanta wa kansa cewa ba ma fa za a bani kaza ni ba bani ita an barka arwato haka wa amma turukin annahu zawwaja ibnatahu Fatima haka masruk ibn al-Ajda dai daga cikin shugabannin tabi'ai ya awarar da yarsa Fatima wa sharata li nafsihi 10000 dirham yaj'alaha fil hajj wal masakin yace wa alawin to bayan ka biya ta zaki kaza ni kuma za ka bani dirham 10000 dirham 10000 saba da alat dirham 10000 da ina son jiya kin haji kuma ina son dan ce maka talaka mun gurbin suna cikin halin kaka ne wallahi wannan sun ce kansu ke don da aiki ga mu abun ban bala ba ko da bala ti mun kyau wasu sai hadi sai ga wadai ba kara bayani a can to shi wancan hadisi na asali ayyu mamra'atin nakahat ala sadaqin aw ibadin cewa duk abinda aka bayo mace kafin daura aure ko ita aka ba ko iyayenta to nata ne abinda aka bayar bayan daura aure to na wanda aka ba ne da na bincika ne iske hadisi ne bai an gane ko to amma da yawa daga cikin fuqaha suna fadin mujabul hadis din abinda hadisin ke nuna wa su kan ce yana nan ta hanyar dan su umumat daban وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واجق امرأة منا مثل ما قضيت فطارها بها ابن مسعود رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة وانا حديثي أنك أقول لك ألقم قال بن عبد الله ابن مسعود شيكم رجع عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة أنت من عبد الله بن مسعود فهديني لما تكرف لك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai ibnu dan mas'ud ya baku magana ta ku gaskata ta an tambaye Abdullahi dan mas'ud an rajulin ta zawwaja mar'a dan gane da wani mutum ya aure wata mace walam yafrid laha sadaqa amma bai riga ya ambace sadakin da zai bata ba eh an yi da sadakin amma sai nan gaba za a fada ko ba za a fada ko za a bata ba walam yadkhul biha hatta mata to sai ko bai riga ya kare da matar ba har sai ya zo ya mutu sai aka tambaye Abdullahi dan mas'ud me hukuncin wannan matar yanzu za ta yi ta kaba da cikin mijin da taɓa saduwa da ita ba tana da gado ruwan gama mana a ni da na wadanda tsallake kwan ba sai yi ce ta kala bar masa'ud ta abdullahi dan masa'ud ce laha mislu sadaqin nisa'iha tana da kwatan kudin sadaqin irinta cikin mata ma'ana sai mu dube ta matashiya ce ba matashiya ba ce mai ilimi ce mai kyau ce mummuna ce irinta in za a biya sadakinta irinta nawa ya kamata a biya sadaki mutane su ji eh yayi to sai a ɗauki wannan cikin gadon sai a bata kuna fahimtar wannan da kyau laha mithlu sadaqi nisa'iha la waqta wala shatat babu qali babu rage al waqtu shine an naqsu kenan ragowa al shatat kuma qali kenan ba rage ba qali wa alaiha al idda kuma tilas da zai kai idda abin da dole sai ta kaba duk da miji bai taba saduwa da ita ba. Wala hal miras, kuma tana da gado a cikin abin da mijinta yace ya bari na dukiya, za a ba ta gado. Faqala ma akal ibn Sinan al-Ajza'i, ma akal ibn Sinan al-Ajza'i sai yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato faqama sai tashi tsaye faqala yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi barwa binti wasiqin imra'atin min dalil salama qadaita, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tarkata irin wannan hukunci dangane da baiwar Allah nan da ake kira Barwa bint Wasiq, wata mace cikin mu, manzon Allah ya hukunta haka game da ita kwatan kwatan abin da ka hukunta. Fa fariha biha ibn Mas'ud, ibn Mas'ud sai ya farin ciki din cewa hukuncin da yayi ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Hadisi ne sahihi, shi wannan hadisi wadan sun ce sahihi wadan sun ce hasan, amma dai hadisi ne sahihi, ya kai dajin hadisi sahihi. Wato abin da wannan hadisi ke nuna wa ake kenan ana iya aure tun kafin a ambata zaki, ba ta aka yi an jefar da cewa ba, ma nan gaba za a yi bayanin sa. Ake kenan idan mutum ya riga ya auri mace, in ya bayar da sadaki bai taɓa saduwa da ita ba sai ya mutu, sadaki dai kan tashi a sanadiyar mutuwarsa, ina ba ta an fahimta. Sannan kuma dole sai ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma, kar a ce wai ai miji bai taɓa saduwa da ita ba mai yana ta kaba, dole za ta yi ta kaba. Ta kaba ɗin aya ko wani abu ne kewar miji, bayan kuma haƙƙin Allah da ke, an gane ku? Sannan kuma za a raba gado kuma a bata, saboda wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud. Ina ga nan ku bayyana da kyau. Wa alaikum salam. A'a, wannan ai mun karanta a baya, mun karanta a baya cewa bai halatta wani ta karɓanta a mijinta cewa kare a ruwata. Ita kanta da za a wadatun mallakana ya shi ubanda yake can wani wuri baki ne za a wadata ba. Bai halatta ba ta karɓanta cewa karka a auri wani, karka a auri wata sai ni. Ko bai halatta ba tana gidan kuma ta hana ya auro wata. Me ya abin duniya, ta zo ta zauna mana kowa kira banta. Zaman kiji dai. Kaga wato akwai wani abokin mu da muke karatu a Madina wanda muka samu su suna Muhammad Nisa, lauyan mata. Wato kullum aka magana kishi sai ce kishin ku na maza aka na mata yawa, mu maza sai saboda mai tsaya Allah wajibi ya san haka, ma shi yasa mu ba a yarda mace ta yi tare da miji biyu lokaci guda dan da ake sanka. A ce yau ba kwanan ka bane ga matar ta na ɗakin wani, wallahi ina jin sanyi yake a gida. Amma ubangiji ta Allah ya san dai da kai kishin suna da wani bangare na juriya, sai ya halice sa kan ya tsara musu su jure. Sai ga tana cikin ta ta san ne yau kana ɗakin wacce. Wai ta ma a tafi kwanan ta ai ne ne ta tsaya kuri kuma. Malam ya yi lamba da yaka sai ke alwaksu annaksu, da yake la waksa wala shaqat, cikin hadisi alwaksu shi ne annaksu wa shaqatu aljawru bid ziyadati ala mahari nisa'iha, wa ta kara kutan kutan a kara a bata abinda ya tsaya darajar ta ba za a yi wannan ba. Wa barwa bintu wasiq tazawwajat hilal ibn marra amra al-ajza'i wa fawwadat ilayhi wa fawwadat ilayhi wa fawwadat ilayhi, ita wannan ba ta barwa bintu wasiq ta aure hilal ibn marra ne al-ajza'i, kuma ta kan ta sai mata takwiri da sadaki cewa ba komai ni ban faɗa ma ko da kaza da abin da kai ni aka kawo yake, to shikenan na yi zan biya kinan gaba za ki gani ko me zan baya. Ya halatta ta aure a haka shi ne kira ne ka hutta ko shi kenan kaza, ba ga an yanke iya adadin abin da za ba ta tuwo fi kallan an yi kula jiha, sai kuma shi an gunya mutuntun kafin ya ga ya fa ya ce ta kasa zuwa da ita. Fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam laha bi sadaqati sa'iha, sai manzo Allah ya ce a ba sadakin kwatan kwatan mata irin ta tsare kunta, shi ne ake kira sadakin misli a fikihi. Mana ne ka tafi gidan kana garin gidan na bisu kana ka to, kuma saboda nan gaba ko da wani hadisi muka kitare in mun shiga cikin wani an fara sharhi to sai a bari har sai mun kara tafiya daga nan, in ba haka ba lokacin da mutum ke cikin sharhi hadisi ya je mun tunanin sa gaba ɗaya da kayan shi da wuya ko bai koma yadda yake da sai daga tafin ya rushe. Shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yawan mutane wa azzi kawai sai wani ya shigo ya ce manzon Allah ya zaka ta cikin yawa, manzon Allah kawai sai ya cigaba da magana sai banza da waɗansu cikin sabbin suka ce anzo annabi ya ji shi kawai ya kyale shi ne dan ya dalilta da shi, waɗansu suka ce a kima bai ji shi bane, har sai da annabi ya yi karshen aya ya dafa ayar zantansa sai ya ce ina wannan da yake tambaya game da tashin kiyama, da zai rasa da shi ke dan saboda kar ya tsaya yanke zantan da ya faro saboda an sa bukatar sa, tun da shi dai bai bala da kan tambaya ba tambaya annabi shi kuma sai ya nuna ga yake kamar a lokacin na gaba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya rabu wa
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أنكر جابر بن عبد الله yake manzon Allah yake man a fati sadaqa imra'atin wanda duk yazo biyan sadaqa mace sai bayar da sawiqan garin fulawa gurgudan yadda za a dama kunu aini ko garin alkama gurgudan yadda za a dama kunu aini ayu tamran ko bayar da dabino kamar mudu dai ko biyu ta kadista Allah ayyan da ya halatta matar wa kansa kenan inda ya ga da wannan an karba matar sarki ya halatta akarjo Abu Dawud ya shar ila tarjih waqti Abu Dawud ya rawaito hadisin yayi nuni da cewa ma ba arajin zance mafi injin zance cewa hadisi ne mako gaskiya al'amari ba hadisi ne ba ifin jiddan mai matakar rauni ne wannan hadisi wa an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a ta hada hadisi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama azaba bi ka amratin alana alayni an karba hadisi daga Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a daga babanka manzo Allah ya halatta ajaza ya halatta ko ya zartar da ni ka amratin auren wata dawar Allah da aka yi alana alayni akan filifa kafa biyu aka bayar da shi ne sai. Shi wannan hadisin shi ma dai da'ifi ne kam. Bai kai labari ba a cikin farajin sa akwai asu tsoron ga Allah wanda yake da'ifi. Malam ya sa masa lamba da kasa ko Ibn al-Qayyim. Kala Ibn al-Qayyim ba da an zakar al-hadisa wanda bai kamar ya yi hadisin ya inganta amma ba kai wannan hadisin da'ifi ne. Ibn al-Qayyim ba ya ambata wannan hadisin da wanda yake kafin sa sai yace tadammala anna sadaqa la yatakaddaru aqalla wato a ce shi sadaqi mafi karancin sa baya da iyaka ko nawa aka bayar ma halatta dai suka amince ya halatta. وأن قبضه التويك وكاتب الحديث وأن عليه يسيب تسميتهما أو تسميتها مهرا أتبع ما تتكركي فلاوة كيلو دا فلاوة كيلو دا تكركي وزيناري دا تكركي زوجة إلى بجن تربي كو تكركي خليفة وأن يا هلك أتامة سنة تكركي وتهل به الزوجة كما تتالك مجيء كسن كذا وتضمن كما حديث يقول شيء أن المغالاة في المهور مكروهة وأنها ملك التي بركت دي وأسري زوجة قوة ولا تباكي مكروهي دي haka lima wannan yana kawo karancin albarka cikin aure ina kini karanta hadisin amma dai kamar yadda muka faɗa ita asalin mas'ala
wa shine sadaki ya zanto tsakatsakiya bai yi ƙasa da yawa ba bai kuma yi sama da yawa ba tunda hadisai sun zo wanda suke nuna kwaɗaitarwa dangane da sadaki din ya zanto akwai sauƙi cikin lamarinsa an gane ko وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد حديث ياتي بكر سهل بن سعد الساعدي يتي من ذا الله يا أولى روى ولمتن وتبي ورأى الله بخاتم من حديد بس قتوى يجيه كاو زيناري لكالك يد صداك يتي بواء النبي يا أولى ربنا يا كهكا أي من كرنت حديثا زوجي كي نكالك يد حديث يد الأمر يتي manzo Allah ta yake ka nemo ko da zobe na karfe ne da yake kuma ai bai samu ba sai aka aura masa dangane da abin da yake tare da shi na haddan Qur'ani aka ce sa ya koyar da yake shine ne sadaki to amma hadisin da kansa yana nuna sai ko da ya kawo zoben da an tabbatar da auren da yake kenan an gane ko akhrajah al-hakim wa huwa tarf min al-hadith al-tawil al-mutakaddim wannan bangare ne na hadisi mai tsawo ya riga ya gabata fi awailin nikahi a farko-farkon babin nikahi din da kitabun nikahi مالن يا لمبا da kasa wanzur hadith al-mar'at al-wahibah nafsaha ka duba hadisin matan nan ta bayar da kanta ga manzon Allah wanda shine jerin hadisi na 1005 ya gabata cikin wannan littafi wa qala ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim al-juziyya yati tadammana anna al-mar'ata idha radiyat bi ilmi az-zawji wa hifzihi lil-qur'an aw ba'dahu min mahriha jaza zalika hadisin na nuna idan mace ta yadda da ilimin mijinta shi saboda shi mai ilimi ne yazo ya koyar da ni ahlari ko arba wani hadisi iya ko ya karantar da ni kitabul iman cikin sahih bukhari ko kitabul iman cikin sahih muslim iya in ya karantar da ni wannan hadisan na iya shine sadakin ya halatta hadisin na nuna haka wa hifzihi lil qur'an haka ya halatta daura mutum aure saboda haddarsa da yawa alqur'ani mai girma alqur'ani kan ai ba wasa bane ba yo kaga cewa ko dai matattu manzon Allah bai gidi ta bugawar hafizi da wanda ba hafizi ba matattu ba sun mutu amma annabi ce gawar daban-daban take ina ta hafizi daban da wanda ba ta hafizi ba shuhada wa uhud wajen mutum 70 suka yi shahada a yakin uhud da aka zo saboda wahala sai ake hada kabari ɗaya mutum biyu mutum uku to tunda kabari ɗaya mutum biyu mutum uku ne kaga za a fara sa wani sannan wani sannan wani wanda yake mafi daraja shi ake sawa alƙibla sannan mai bi masa a bayansa sannan mai bi masa a bayansa idan an tattaro ba wakin za a miko sai manzon Allah ce ayyuhum aktharu akhdan lil qur'an, cikin su waye fa haddan qur'an, sai dai wani kan ya haddace sura kaza da kaza da kaza tashi tafiya wace ta kubi koshi, sai daga nan sai wa kuma sai ce wani sai ko sai ce kubi koshi. Isa yana da kyau mutum ya yi kokarin haddace wani abu na alqur'ani ko da ba duka ba, wanda wani bangare mutum ya dan nafi haka, kuma yana da kyau a matsawa yara haddan alqur'ani. Gata wannan ba karamin gata bane ba, ko nawa zaka biya wa ka biya wa danka kudin makaranta danka haddace qur'ani, wallahi riba 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 da kace Allah ne kawai sai ya karta ba za ta kirku ba. An bai jannan ابن القيم يكتب وكان ما يحصل لها من انتفاء القرآن جاز ذلك وكان ما يحصل لها من انتفاء بالقرآن والعلم هو صدقها. يكتب يا أهل تأهكا أبن ذات أنفان رسي نهدا القرآن كو إلى فنس سيزن توسين صدقين كما إذا جعل السيد يتك الأمة صدقها كما أبنجد يتيوا به وسا نا ينتدكي أنتر وسين صدقين كونا أوليك. وهذا هو الذي اختارته أم سليم wannan shine abinda Ummu Sulaym ta zaba mahaifiyar Anas bin Malik lamma khatabaha Abu Talha, yayin da Abu Talha ya nemi aurenta tashtaratat alayhi an yuslim, sai ta ce sharadi shi dai kace kai da zaka musulunta, wa tazawwajat wala islamihi, ta aure shi bisa ga musuluntar da yayi, fa inna intifa'aha bi islami Abi Talha wa badlaha lahu nafsaha bihi ahabbu ilayha min al-mal alladhi yabsuluhu thawsi, domin amfanuwa da zata yi da musuluntar sa da yadda kuma da yadda za ta bayar da kanta gare shi bayan ya musulunta din, wannan amfanin aurinta shi ta fi so sama da dukiyar da mijin zai bayar a matsayin sadaki. Wa hadha min afdalil muhuri wa anfa'iha wa ajalliha, kashifa inda Ibn al-Qayyim ya ce wannan shi ne mafificin sadaki a duniya, ba sadakin da ya fi wannan amfani, ba sadakin da ya fi wannan daraja. A ce mace ta ce sadakinta shi ne abin da ka sani na alqur'ani ka sanar da ita, ka koyar da ita juzu'u amma ko juzu'u tabaraka tare da tafsirin ko suratul baqara ko ali imran, ko ta ce koyar da ni arba'un hadis ko alari, in ka koyar da ni iya shine sadaki. Ibn Qayyim ce ba sadaki mafi albarka sama da wannan sadaki. Wa an ali radiyallahu anhu qala la yakunu al mahru aqalla min asrati dirahima, an karbo a hadisi daga ali dan abi talib ya ce sadaki dai baya zama kasa da dirhami 10, shine hujjar Hanafiya na cewa sadaki lalle kai dirhami 10. A karaje huddar qutni, dar qutni ya rawaito wannan hadisi mawqufan, amma hadisi ne mawqu zuwa ga Ali bin Abi Talib, annabi bai faɗe shi ba, wa fi sanadihi maqalun, kuma a cikin sanadin sa ma akwai ta cewa da'ifi ne, yayi lamba a kasa. Fi isnadihi Mubashir ibn Ubay, a cikin sanadin akwai Mubashir ibn Ubay, kana Ahmad kana yadda hadisi Mubashir din nan ya kasance na kikiro hadisan ƙarya, ya shahara da wannan. ولا يعول على مثل هذا بجانب الاحاديث الصحيحه, irin wannan hadisin ba za a dubar da shi ba inda aka ce da sai an hadisi, inda ya inganta abin da yake nuna wa lalle dirhami kare ka sabe, lalle kai sadaki kare ka sabe dirhami 10, to amma bai inganta ba a yi da kasar 10 kuma duk gashi. Wa an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairu sadaki aysaruhu, an kai wa hadisi daga uqba ibn amir Allah ya kare da adris, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqi ayyisaruhu, mafi alherin sadaqi shine mafi zama kadan din sa. Manzo Allah ya faɗi wannan a yau, asalin hadisin ya daddara haka tsawo, wato wani bawan Allah ne ya auri wata mace ba tare da an ambaci nawa za a biya sadaqin ba, nikahun tafwid da irin da muke magana saka. Manzo Allah ya ce kina san shi tace ina san shi, kana san ta ina san ta, sai manzo Allah ya ce to na aura maka ita, sadakin kuma nan gaba kowa tun sarkon sasun ta kuyi bayani, shi kenan an ka aura masa ita, sai ciwon ajali ya kama shi kafin ya riga ya biya sadaki, sai ya kira wa mutane ke ina baku shaida cewa wanda dai kan manzon Allah ya aura min ita ma ban riga na biya sadaki ba, dan haka rabona na ganima da aka raba a yakin Khaibar a sayar da bayar da ita gare shi shine sadakin ta, sauran kuma ya zama na gado. Sai aka je aka dauki abinda hajar da ya samu a yakin Khaibar, ababen da aka raba na gonaki da menene da aka sayar, sai aka sayar 100,000 dirhami, wajen 100,000 sai aka bata, aka ce ga sadakin ki ta karba ta tafi ta gidansu, aka zo aka faɗa manzo Allah ga abinda yake, to babu laifi amma dai sadaki dai zama kaɗan yafi, amma bai ce ba bai halatta ba. Sai ya faɗi wannan hadisi ya ce khairu sadaki aysaruhu, mafi alherin sadaki shine ya zama dan kadan kada yayi yawa. An gane ko? Kuma ya faɗa cikin wani hadisi yace inna min yumnil mar'ati tasyira sitbatiha wa tasyira sadaqiha wa tasyira rahimiha. Yana daga cikin alkhairin mace idan an je neman auren ta zanto akwai sauki ba ga wahala ba wajen neman matansa. An gama bincike an gano ya tantance ba wani wahala. Ba wani zafin zuwa zance shekara guda kana zuwa zance ba bayani har yanzu baka san makomar ka ba. A'a an sauƙaƙa cikin al'amari dandanan ya san matsayarsa. Tasayirin kitaba din kenan an sauƙaƙa masa al'amari tun wajen nema da tasayirin sadaq kuma an sauƙaƙa masa sadaki ba wahalar da shi ba. Sai yake da tasayirin rahim. Yace matar idan ta zo gida kuma ya zanto mai haihuwa ce kuma ba ta tsawon naƙuda. Zalace wanda daga cikin alherin mace. Wajen neman aure tun wajen zance ba a sha wahala ba. Wajen sadaki ba a sha wahala ba. Ta zo gida kuma haihuwa kuma babu wahala babu tsada ba. Duk wannan na nuna cewa dai sadakin ya zama an takaita. Kar a zurfafa da yawa yadda auren zai wahala samari su kasa yin aure. Amma kuma wannan ba shi ke nuna a yi wulakanci ba a ce naira biyar, naira uku da kobo hamsin. Wannan ba daidai ba ne ba bai kamata a ce an yi haka ba. Inda a ce muna da takawa da sauran Allah da in mun bayar da hakan ba ma ji a jikin ba ko wulakanci. To da babu laifi. To amma ji a jika ko wulakanci kaga bai dace ba. Lokacin da aka taso ana maganar shari'a din nan a Kano yana daga cikin matsalolin da muka rinka samu daga wajen samari masu yawa. Da sun ga ƴan mata su ce ai kwanan nan za a yi gwanjan ku da an yi shari'a to an yi gwanjan ku kenan. Wa za a yi gwanjan mace. To kaga wannan jahilci ne yanzu wannan idan ka sauka gamsa sadaki ba zai fahimta ba. Ba zai taɓa fahimta ba tunda ba da ilimin addini gani yake ai gwanjo aka yi wa ƴar. To sai ka ɗan zaka kawo su daƙi ya zo wahala don ya furke darajar da mutunci. Amma mutumin da ya san addini ya san me yake yi da sauransu wannan sai ka sauka kawo masa in ka san ba zai ji wulakanci a jika ba. Ina ba ta kuma canza da kyau. Wa an Aisha radiyallahu anha anna amrata bintal jawni ta'awwazat min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina udkhilat alaihi ta'ani lamma tazawwajaha. فقال لقد قست بمعاذ معاذ بفتح الميم باموبا فطلقها وامر اسامه فمتعها بثلاثه اثواب اخرجه ابن ماجه وفي اسناده راوي متروك وانا حديث انكر او دغ عائشه الله تعالى تغريتا تتي عمرو بنت الجوني اي دغ cikin matan da annabi taba aura kenan sai dai kuma ba zauna ba ta'awud min rasul allah ta da mutsari daga manzon allah hina udkhilat alayhi lokacin da aka masa ita da ani lamma tazawwajaha tana nufin lokacin da annabi aure ta aka kaita fa qala sai manzo Allah ce laqad usti bi ma'az yadda hadisin haka yake ya dara haka tsoro wani sahabi da yake cewa mun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gari bayan la'asar dan irin dan tsinka jini haka da irin yawo ko kilisa sai muka je wani fili wanda yake tsakanin gonaki guda biyu sai manzo Allah ce ku jira ni a nan gurin ashe a lokacin nan ita wannan bayar Allah da manzo Allah ya aura ya nemi aran wata gona daga wajen wata mace cikin mutanen Madina tana da irin gidan gona din nan da ɗaki a ciki manzo Allah ya sa ita wannan amarya ta kawo masa ita nan gurin da suka zo wurin da sabai sai ce ku jira ni sai ya shiga wajen amaryarsa da ya shiga wajen amaryarsa ya zauna ana irin tattauna sai yake cewa za ki iya bani kanki kuwa sai ta ce a'a ya za a yi sarauniya ta bayar da kanta ga talaka manzo Allah da ya yi shiru ya ce kuwa zai da kallon yin kuwa Allah wannan wace irin amarya ce ko take wannan kangarewa sai manzo Allah ya ɗaga hannun shi haka zai ɗora a kanta sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka yana jin wannan zance sai ce laqad qusti bi ma'as kin ne matsali don zaki neman tsari fa sallaka ha sai ya sake ta ita ilahi bi ahli kitab gidan ku auren da ba a yi ba kenan wa amara usama ya umartu usama ibn zayd fa mata hadhihi thalathati aswab abata tilmun atafa guda uku kuma ta tafi gida kyauta ta matu'i kenan wanda zama mun ce idan mutum ya saki mutum zai me kyauta ta matu'i ai manzo Allah ya ce duk wanda ya nemi tsari da Allah to ku tsare shi nan wanda kuma ya roke ku dan Allah to kuma ku bashi ba ni kaza dan Allah sai ka bashi ka bar mu ina neman tsari da kaza to sai ka abin nan da nemi tsari da Allah to ba to malamai sun yi magana daban-daban bisa ga cewa wai me yasa ce wannan isti'aza din akwai ruwayoyi da aka rubuto cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba da wadansu wurare waɗansu suka ce ai mata ne suka shirya mata makida irin tasu lokacin da aka kawo ta sai waɗansu daga cikin mata annabi suka same ta suka yi mata sannu da zuwa irin ana lalle da zuwa amarya shi amma zamu miki nasiha tunda mun da tare da shi ya kamata mu sanar da ke halin sa wanda yake so da baya su ba abin da annabi ya shafi yake sha'awa a duniya illa lokacin da aka kawo masa mace a daren farko ya nufa ta fita a'udhu billahi minka su kuma sun san an fada da wannan kwani ba gidan da dan aka wannan surawoyi suka nuna to amma wannan surawoyi bincike bai riga ya kai zuwa ga ingancin su ba amma dan wabin zama fahimta anan gurin girman kanta ne ya ta faɗa haka domin a wannan hadisin da muka karanta da ya kawo shi da tsawon shi ai tun daga lokacin da annabi ya ce zaki bani kanki tace ya za a yi sarauniya ta bada kanta ga talaka na fi karfin ka to tun daga nan gurin ka san lalle ga wanda fulace ta zauna a karkashin igiyar a nan annabi bai ce abin da ya shafe mu a wannan babin bayan annabi ya sake ta sai ba ta mai kyauta ta tabattuhi kuma gashi ya aure ta da sadaki kuma gashi bai taɓa kusantar ta ba tare da haka ya ba ta kyauta ta mai ta tabattuhi sai wannan ke nuna ake kyauta ta tabattuhi wajibi ce domin nasan alkurani ma ce wa mati'uhunna ala al-musi'i qadruhu wa ala al-muqtiri qadruhu ku ba su kyauta ta tabattuhi kowa gurbadan halinsa mai kuɗi da yawa ya bayar da kauri wanda bai da kuɗi da yawa ka tsakiya ne ba ka tsakiya amma matakar miji ya saki mace yana daga cikin alherin kake ka bayar da kyauta ta mutum bai samu ya kamar kyauta ta mutum ba ta mutum ga tana bin shi baki to akwai matsala kenan ka gaba da abin da zai bada kyauta ta mutum in ya samu sai bata sai dai in ta yi aure kuma sai da hakuri kenan ko dan kare zai bayar matar wani kyauta kuma a shiga cikin wani babin daban malam yace wanda suka rawaito hadisin ibnu majah kenan amma isnadin sa akwai rawi matruk wannan sanadin da yake zuwa ga aisha kenan amma a wani sanadin daban hadisin ya inganta malam yace wa asalul qissati fi sahihi asalul qissar ai tana cikin sahih al-bukhari min hadisi abi sa'id as-sa'idi tanan gurin ta inganta amma ta ibnu majah din ba ta inganta ba a wata riwaya ta cikin bukhari lokacin da take da manzon Allah a'udhu billahi minka sai ce kad qisti bi ma'as kin ne matsali da wanda ake neman tsari da shi sai ce ina abi sa'id abi asid kai as-sa'idi sai ce gani sai ce uksuhara zikataini ne ka bar kalmun a tamfa biyu ta gidan su a tsari wayan bukhari an nuna kalmun a tamfa biyu ne anan an nuna guda uku a take sai annabi ya ce ta ta mutu'i kafin ya sallame ta to wannan duka take shine karshen wannan babu da ya shafi siraki abin da muka faɗa na dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure kuma wanda ji ta Allah shi ya karɓa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai samu ladan ibada ke ibada ke tura guda da sauran
ba gaskiya ba ne shi wannan hadisin bai inganta ba amma dai maganar cewa idan mutum ya kusanci matarsa yana da lada wannan kan ya tabbata hari sai inganta ce
ba ne yana tura gaya mun hadisin da ya hana bulala goma wanda aka ce sai wanda ya haɗe
ba ta aka yi hana bulala goma ba a yi manzan Allah bai taɓa yin wajen ladantarwa ya yi sama da bulala goma ba in ba a cikin haddi cikin haddin Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sama da bulala goma ba in ba cikin haddi ba ma'ana dukkan ladantarwa da za a yi kar a yi sama da bulala goma wanda zai ladantar da ɗansa ko wanda zai ladantar da matarsa ko wanda zai ladantar da bawansa kar ya yi sama da bulala goma
malin idan mutum na hirin neman aure ko sai ya kasance ya ba da kuɗi da sharaɗin da sharaɗin an masa alkawari ya kan ba da kuɗin hira amma da sharaɗin da an masa alkawari da ina da sa'a masa wannan zai ba su hira
ni a fahimta ta abin da ya bayar lokacin da ya je fitba kyauta ce ba zai kwashe ba sai dai in ya sa sulaiti cikin sulaki tugu zai ba za a ba shi kayan sakin shi ya kamata ya yi bayani in yana nufin da suna cikin sadaki to sai a ba shi kayan sa
amma ya ce ba ta
ba ta sharaɗi ne amma in ta masa da alƙawari in ta masa alƙawari
in sun yi sharaɗi ne ta kan wannan shi kenan sai ta ba shi kayan sa da musulmi da Allah shi rote
malam yake cewa tambaya na shi ne mene ta'arifin annabi da manzo a kira da ahlus sunna wal jamaa, saboda mu masu tantar da mata da yara muna samun kan mu lokaci cikin matsaloli sauran da zai zama da kwanaki hannu mutum a ariya su ba tsaro su
galibi da abin da muka karanta a littafin kusa-kusa shi ne kamar sun daga cikin hayatul islam zuwa makamantan su shi manzo shi ne wanda an yi masa wahayi an kuma umarce shi isarwa wani annabi kuma an yi masa amma ba a ce ya isar ba. To wannan magana ba haka take ba, da annabi da manzo kowa na isar da sako zuwa ga jama'a, amma bambancinsu shi ne shi manzo shi ne aka baiwa sabon shari'a sabon littafi don ya isar wa jama'a, shi ko annabi an aiko masa ne irin sakon da aka turowa wanda ya riga ya yi don shi ya ƙara jaddada shi. Kun gane ko? Amma kowa daga cikinsu yana wazi, ba za a ce wai gashi an turowa mutum sako a yi masa wahayi kuma ya rike shi kaɗai ba kare sanar da jama'a, san babu wannan. Wannan ya saba Qur'ani, ya saba hadisi. Yanzu misali a cikin Qur'ani an nuna manzanni suna bishara suna gargadi, wa ma anursilu lil mursalina illa mubashshirina wa munzirina, haka kuma ya ce rusulan mubashshirina wa munzirina da Allah ya kona linnati ala Allah ya kwanjatun ba da rusul. To kuma nan da haka kuma aka ce annabawa haka suke, kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashshirina wa munzirina, yace ba aka kaga ba aka kuma aikin kenan. To tunda ba aka aikowa annabiyina annabawa dan su yi bishara ta yafi don lafazin ba ta yi nuna aikowa, kamar yadda ake cewa da ba su nafi kulle umar rasuwa, to kuma nan ba su lafi nabiyina ko ba su nuna mazire kaga da nisa alkurani. To kuma ya tabbata cikin hadisai masu yawa, akwai hadisin Bukhari da manzo Allah ke cewa ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna akthara muntabi'a. Fadin cewa ma min nabi min al-anbiya, ba wani annabi cikin annabawa kaga bai ce manzo ba, illa wa qad utiya min al-ayati, ba ce sai an bashi wani bangare na mu'jiza, ma mithluhu amana alayhi al-bashar, irin abin da mutane in sun gani za su yi imani da shi. Sai kaga wannan kenan. Sannan ga hadisin da manzo Allah ke cewa waqitu khamsan lam yutahunna nabiyyun qabli, amma ni ababai guda biyar da ba wani annabi kafina da aka bashi. Farko ya ce nusurtu birra ko birru, an taimaki ni da jefa tsoro cikin abokanan cikin zuciyar abokanan adawa masirar ta shahar, lokacin da nisan da ke tsakani na da su kusan tafiyar wata ɗaya, amma ina da ganin su suna jin tsoro suna da ita. An gane ku. Sannan kuma jira da ya haɗa masjidan wa tahura, an sanya mun ƙasa ta zanto wurin tsarki na ta zanto kuma wurin sallata. Sannan kuma bugu da ƙari wa hilla lilal ganai, an halatta mun ganima wanda ba taɓa halatta wani annabi ba kafin. Sannan kuma bugu da ƙari wa tsaitu shafa'a, an bani babban ceto a shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama, wanda sauran annabawa mata za su ba da uzuri daga cikin manyan annabawa su annabi Ibrahim da sauransu, duk za su ce ba za su yaba, amma annabi zai ce ana laha ana laha. Sannan daga ƙarshe sai ce wa kana nabiyyu, nan dai mahallin shahidin kuji da kyau, wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaffa fa bu'ithu ila an-nasi amma, annabi a da ana turo shi ne zuwa ga mutanensa kadai, amma ni ku sai aka turo ni zuwa ga dukkan duniya da kada. Kaga wannan annabi ma ana turo shi kadai, a sai magana cewa annabi shine wanda aka wahayi ba ce isar ba, kuskure ne wannan zancen, da annabi da manzo kowa an masa wahayi kuma kowa an ce isar. Al-farqu alladhi bainahum anna ar-rasula ja'a bi shar'in jadid bainam an-nabi yujaddidu risalata man sabaqahu min al-anbiya. Na'am.
Assalamu alaikum. Allah ba ku malam. Ya halatta idan bai mai yana karatu ba sai sallah a bi shi karatu,
bai halatta ba saurari za a idan Allah ta yi zaku da Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu min tilawa. Kuma lokacin da annabi ke karatu sa bayna bin sai ce la'alli una za ku fi salati, kamar ina yin karatu kuma kuna yi suka ce eh sai ce kar ku kare ba, sai ya hana su.
Malam, kamar yadda hadisai suka gabata akan azabi, tambaya ta anan shi ne dan biya maka bukata tare da haƙƙin abin da ta ga hankin aure ko manufar aure, to malam za a iya yi ma za a yi yau da kuma kan allura ko ta shafarori don gudun ciki yayin shayarwa don Allah ya yi nawa ne yake.
Wannan mun shayar magana sa baya ba, a nan darasi ya fi sau nawa an sami mai ta wannan tabbatar bisa cewa
ya halatta mace ta yi amfani da waɗansu ƙwayoyi ko allurai wanda za su ba ta hutun haihuwa, ba wai su hana haihuwa gaba ɗaya ba, su ba ta hutu kamar in ba ta da lafiya zuwa lokacin da ta samu lafiya, ko in tana shayarwa gudun kar ta samu juna biyu, ta sha wahala da yaron ciki kuma ga wani a hannu don ta rinka samun ratsar haihuwa shekara biyu ko uku tsakanin wannan jaririn da wancan. Muka ce in da akwai uzuri makamancin wannan ya halatta, sai dai kawai shawarar da muke baiwa mata kar mace kawai ta je ta sai magani a ɗakin sayar da magani ta yi ta sha ba tare da shawarar likita ba, dole sai da shawarar ƙwararren likita musulmi wanda aka san shi amintacce, wanda zai duba da yanayin jikinta ya ga me ya fi dacewa da ita, wata allura ta fi dacewa da ita, wata kuma kila ƙwayoyi suka fi dacewa da ita, wata kuma kila a sa mata lub da ya fi dacewa da ita. Duk da cewa kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda uku suna da illolinsa da dama da suke nunawa game da yawanci, in dai ba uzurin ya ga uzuri bai kamata ma a yi amfani da su ba, amma in uzuri ya zanto mai ƙarfin gaske to wannan sai a nemi shawarar likita da aka wanda zai fi dacewa da yanayin jikinta.
Mai tambaya da shi ne ya kamata a dinga cewa an yi duniya da lahira don annabi sallallahu alaihi wasallam.
To wannan magana ce a jumlace, ta iya ɗaukan ma'ana da ta dace, ta iya ɗaukan kuma da ba ta dace ba. Galibi ne ma'anar da za ta ɗauka ɗin shi ne wanda ba ta dace ba, domin dai wanda ya yi duniya ɗin ya kuma yi lahira shi ne Allah maɗaukakin sarki, kuma ya faɗi dalilin da ya sa ya yi shi. Halittan sama da ƙasa ya faɗi me ya sa ya yi su, don ya nuna mana girman ƙudurarsa. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ata bi kulli shay'in ilma. Ya halitta sama da ƙasa don ya nuna muku, ku sani cewa yana da siffa guda biyu manya manya, siffar farko kamalul ilmi, siffa ta biyu kamalul qudra. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ata bi kulli shay'in ilma. Saboda haka da wannan yana haka halittan mutane kuma gaba daya ya halitta mu ne dan bauta ba dan manzon Allah ba, amma fa kasu jinna wal insa illa liya'budun ma uridu min rizqin wa ma uridu min tayyib. Da haka ba kowace kalma ce muka saba faɗa ba, ki kawai zamu yi ta sakin ta ba, sai mun duba dacewar ta da mizani na shari'a, ma'auni na shari'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi daraja daga cikin halittun Allah, shine sayyidu walad adam alal itlaq sallallahu alaihi wasallam, ina da'awa bai da Allah yake bance shi, amma ba wannan ke nuna cewa bari ta faɗa da abin da muka gana ya gina masa sai mu faɗa cikin kuskure.
Malam game da bayanin da ya zo cikin alqur'ani cewa dan ana karatun alqur'ani a saurara, to idan mutum yake ne kasa kuma yana jin sa nan ma ya saba,
in ko yin karatu yake babu laifi, amma ba haka ba sai ya saurara shi yafi, dan ana son yayi tadabburi, in ko kana bi da wuya ka samu wannan tadabburin, amma wanda yake marhala ta koyan karatu wannan babu laifi.
Bayan game da tsarin da za a ba wa matar da ba su sadu da ita ba, shin za a ba su daidai da sauran matar sanje ko kuwa ba za a ba su daidai ba?
Dan me ba za a ba su daidai ba? Inda aka ce za su shiga da ai ba bambanci tsakanin ta da kowace mace, ba bambanci.
Bayan dangane da shi wannan rukun zai su wannan lafiyar gana kansa, to shi ma ne wannan wani kaza da fasara shi da a matsayin ya shi ya zama kamar cin hanci wani kuma su iyaye don wani lokaci su kan cire ne da an basu.
Ba cin hanci ba ne ba, amma dai su gane cewa hakkin ita yarinya, tunda dai ita aka basu ba don su karan kansu, sai dai su din za su ci su nemi izininta a matsayin su na iyayenta ko danginta, kuma wannan ba zai zama cin hanci ba, inda ya halatta gaba da kyauta ga matan da kake so. Na'am.
Shin malam wa ya kamata a musulunci ya yi tsaki don a cikin karatu ina wani fahimtar cewa mace ma tana musulunci ba wani yanki tsaki?
Mace kan ita ce malam ita cewa cikin yanki tsaki, sai dai ita matar ai ta kan sha bamban daga yarinya wanda bata gama tunani ko hankali ba zuwa da babba wanda take mai hankali da tunani. To kowace dai cikin biyun in za a yanke mata tsaki yana da kyau mahaifinta ya faɗa mata, idan babba ce dama sai ce ta yanke da kanta, yarinya ko mahaifinta zai taimaka mata wajen shawarar yanke sadaki, dan sai fita sanin me yake zuwa yanzu ko me za a yi, me ya kamata mata saya da wannan kuɗin, idan ba ta kuɗin sadaki me ya kamata a yi mata da shi. Wato ba daidai bane ba abinda waɗansu iyaye suke yi na kama karya a gidansu dangane da lamarin matansu ko lamarin ƴaƴansu, sai wai ya ɗauka tunda ma ƴarsa ce ba zai faɗa kowa zai aure da ita, ita kanta yarinyar kila ma ba ta san wanda za a bata ba, sai dai zai kira wata ya ce na miki miji, ya zace wata miji haka kawai, ita ce za ta zauna da shi aure kuma ana gina shi ne akan soyayya, in babu soyayya babu aure, ba zai taɓa yiwuwa ba. Kaga ya kamata a ce tattauna ku kai da ita, wa take so, ko kuma da mutum da wani sun yi maganar ki a cikin su ake ganin ya kwanta miki a rai. Kira ta zafin da wucewa shi ne daidai ba, a lokacin mata za ki a ba zan baki shi bisa wani, sai to amma to ina ganin ko da wani ne da zai fi saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza, amma kuma zai ki kara shawara na baki tunani ku tattauna ki da mahaifiyar ki, ko kuma ki zai ki tunani kafin mu tattauna da mahaifiyar ki, amma ni ina ganin ya kamata a ce wani ne saboda kaza ka faɗa mata dalilanka, ba wani ba saboda shi wani da kaza da kaza da kaza da matsaloli a ciki. Wannan shi ne abin da ya kamata mutum yi, amma ba ya kawai zai cewa mace na yi miki miji ba, ya cewa ɗansa kawai da ƙasa ce na yi miki miji, ko ya aure da ita ma ta san waye mijin ba sai ranar daren farko sannan ta ga miji. Wannan duk ba za ka taimaka a aure ya zauna lafiya, in dai kawai sun ka taimaka a aure ya zauna lafiya to ya kasance akwai soyayya tsakanin ma'aurata, a ra'ayin zuƙau baya da kyau. Haka yanzu a yi maganar sarakiya abu ne da ya shafe ta, in muna ba da tarbiyya ta addini dama tana zuwa islamiyya ta san sarakin hakkinta, kuma kai ya kamata kai ma ka sanar da ita ma sadake shi kansa hakkinta ne, dama za a bata shi tunda hakkinta ne ya kamata ne za a yi ka sadake ta tattauna da ita. In ta yi zuwa ta ce a yi abin da ka yanke shi kenan sai ka faɗa kai don ta ji ta san ko nawa ne, kuma da an karɓa ita kuma a bata kayanta ko a ajiye mata ko ta faɗa abin da take so a sai mata da shi ko a sai mata da shawara ma dai ya kamata ki sai kaza da kaza da kaza da kaza. Duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye su rinka yi tsakanin su da yaya. Allah ya taimaka mu.
Tambayar ta ta ƙarshe ne, malam da bayanin hadisin da kai da wanda ya kusance wanda ka ba da bayani akan matan da take zuwa da mutane kada mun da Allah da Allah wasu da to wannan zai rabu hukuncin ga matan da take wa mijinta ya rabu da ko take ta zai ya rabu wannan hukunci shi ma shi zai gama
daban ne da wancan. Wannan kalmar ina neman kuli da kai kamar ba ta kyauta ba, ka faɗa manzon Allah ba, manzon Allah da idan ya alwala ruwan alwala sa sahabbai ke wawa su wa zai sha ruwan alwala sa baya zubewa a kasa wani lokacin tarewa ake a raba mutane su saboda albarkar jikin sa saboda albarkar sa sama ba ba a haifar su saboda haka ga wannan magana ce mai nauyi matuƙa kwarai da gaske, amma ita mace kawai yanzu tana tare da miji ta ce ba na son ka, a ba ne mai sauki me yasa ba ke so na kawai dai ka fita daga gare ni ba ta yi fadin haka ba, to ai abin da mai sauki sai a yi kuɗi abin da na kashe wajen hidimar aure sai a bani sai a aure ta ni ka ina sanki, amma san da bakin suna ba zan iya tilasta miki ba, amma sai a yi mai kuɗi gashi nan duk za mu karanta babu su cikin abin da su ko baya halatta dawa mace kawai ta zuci ya miji ya sake ta ba tare da an yi wani abu ba, dan manzon Allah ya ce duk wanda ta ce mijinta ya sake ta to kanshin aljanna ba kan ba za ta zo. Duk yadda zaki ki yadda auren zai zama lafiya, karki taba dauka cewa wai idan aka yi rigima rabuwa ita ce za ka warware rigima, ko idan kuka samu rashin fahimta da mijinki ke dauka rabuwa ita ce warware matsala, ko kai ka dauka rabuwa ita ce warware matsala, idan Allah ya ga dama sai a rabon ku shiga matsalar ki ta karu a kanta sama da matsalar da kike fuskanta lokacin da kike tare da miji, kai ma haka sai a rabu kanka ga matsalolinka sun karu sama da matsalolin da kake fuskanta lokacin da kake tare da ita. In an bi dukkan hanyoyin gyara al'amuran sun ki akwai cutuwa mai tsanani to shine rabuwa ake daukan ta a matsayin magani na karshe, a lokacin nan sai Allah ke cewa in tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati, wannan akwai alama ta dalili yughnillahu kullam min sa'ati yau kan Allah wasu ne kima, amma in babu wannan bai kamata a kawo mistar wata ciya miji daga an samu matsala ba da takarda ta tafi gidan mu haƙura mu yafe wa juna bai kamata ba.
Wannan na karshe din ta ce ina hukuncin matan da ba ta wato ba ta amfani da hijabi ba ta rike jikinta wajen fita in an yi mata magana zai tsaya tsoron Allah a zuciya ce,
ƙarya take ka tsoron Allah ba wai a zuciya kawai haya waye ne hadisin a taka wafa da ake a irin wannan fassarar ta sun rai tsoron Allah tushensa ne a zuci, amma alamunsa suna bayyana a ayyuka da maganganu, yanzu mutum zai zo sha giya ya zo ce wani tsoron Allah a zuci ke yana tsoron Allah a zuci za a kyale shi ya zo ya sata maka ce baka jin tsoron Allah kake dauka ya ce ai tsoron Allah a takawa ha huna ka kowa san wannan ƙarya ne. Saboda haka ya kamata mace ya kasance tana suturce jikinta da kaya na kima kaya na daraja, wannan shine abin da zai tabbatar da mutuncin ita kanta matar.
in ko za ta saki kanta haka a bude, to wannan dai ita da kanta wani lokaci za ta wace nadama, in ma yanzu ba ta fara hango abin ba saboda tana cikin yarinta, tana ganin in ta bude jikin naka jama'a suna sha'awa kuma ana haba-haba da ita, za a zo har sun gaji da ganin jikin naka kuma su gani sha'awa ta, kuma za a zo lokacin da jikin naki din bayan sai ana bayyana shi zama ado ba, akwai lokacin da bayyana shi muni ne ya yi tamoji-tamoji fata ta fara kankanewa, lokacin ki da kanki zaki suturce ba ki so a gani, nan wata wuya ta fara taruwa a nan wuya ta fata ta taru a wuya nan wurin gami nan da cikin bikin molaki, to a lokacin kuma sai ki zo ki ce zaki rufe, ba gane ma dama a saba kin saba rufe abin tuni ba wanda ya san me ake ciki, can baya kuma ga zuni, saboda haka sai a ji tsoron Allah. Ina da sai mu dakata a haku sai Allah ya kai mu gobe insha Allah. Akwai alamar hadiri ne malai, sai yasa za mu tsaya a haka a yi hakuri dan kar ruwa ya zubo mutane ba su ke gida ba.
Kuma duk kan ruwan da mu'amala su ga an san da ruwa ba su ba su ba su gida. Na mu'amala.